إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يدعي الله ورسوله فقد رشد ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بايهك أموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya da jinjina ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan lokaci mai albarka domin ci gaba a cikin karatun littafin sharhus sunna na Abu Muhammad Hassan ibn Ali ibn Khalaf al-Barbahari wanda ya rasu shekara ta 329 wannan zai zamanto darasi na 9 a cikin littafin sannan a yau muna 18 ga wata na 4 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1000 da 442 wanda ya dace wa 3 watan 12 miladiya ta 2020 insha Allah ta'ala zamu dasa daga inda muka tsaya a cikin bayanin da mallam yake mana na muhimmancin jagoranci da shugabanci jagoranta al'umma wani abu ne wanda yake da muhimmanci saboda wannan abu yana daya daga cikin sabubban da izinin Allah za a samu nutsuwa za a samu zaman lahiya wanda zaman lahiyar nan ita ce abinda za ta tabbatar da al'umma su zauna lahiya bi mana abinda ya shahi kasuwanci da abinda ya shahi bauta wa Allah subhanahu wataala da abinda ya shahi wani aiki da abinda ya shahi dukkan wani zamantakewa na yau da gobe wannan abu ba zai haƙƙaƙa ba ya tabbata ya samu gindin zama har sai lokacin da ya zamanto akwai aminci da nutsuwa a cikin mutane kaga idan ya zamanto ba zaman lahiya babu zancen zuwa kasuwa babu zancen zuwa masallaci babu zancen zuwa wani ofishi wajen wani aiki sannan ba wani irin abin da taharruk inda dan adam zai iya yi ne ya tahi guna ko ya tahi wani makamancin wannan ya je wani aikin da zai tsoruwarci wani abu a cikin rayuwar shi bal inna ma cewa lalle tabbas wannan al'amnu nutsuwa da zaman lahiya iya ɗaya daga cikin babbar ni'ima da Ubangiji subhanahu wataala yake baiwanta ga waɗanda ya ga dama a cikin bayin shi wanda har ta kai ni'imar da yayi wa Quraishawa yake ƙara musu akan cewa wa amanahum min khauf Ubangiji subhanahu wataala ya amintar da su game da tsoro bi mana Allah ya sanya can da yake cewa awalam yarau yake cewa ja'alna haraman aminan wa yutakhatafu an-nas min hawlihim awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhatafu an-nas min hawlihim afa bil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun Allah yake tashin ba su gaba yanda muka sanya kewayen makka ya zamanto wuri ne wanda akwai nutsuwa a cikin shi mana akwai nutsuwa amma kuma wayutakhatafu an-nas min hawlihim a kewayen su kuma ana ma mutane dauki dam mana ana ta kai hari ana ta kaza amma shi wannan yankin Ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar da nutsuwa a cikin shi al-ayyati hal yan uwa abin da ya shahi zaman lahiya ba yanda za a yi tabbata dole sai ya kasance karkashin jagoranci wannan iya ɗaya daga cikin abin da yasa a karatun da ya gabata mun ji irin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama da yake jan hankalin masu imani akan dole ne dole su yi da'a kamar yanda yake faɗa ga Abu Zarul Ghifari yace isbir wa in kana abdan habashiyan ya kai Abu Zar kayi kokari kayi hakuri ka bi jagoranci koda ya zamanto bawa ne aka dora muku a matsayin jagora sannan manzo Allah ya faɗa ga mutanen garin Madina isbiru hatta talqawni ala al-hawd manzo Allah yake cewa ku yi hakuri har sai kun haɗu da ni a saman al-hawd ma'ana a wannan ruwan na al-kausar a gobe kiyama kaga kenan waɗannan duka jan hankali ne akan muhimmancin da biyayya ga shugabanni yake da saboda wani abu ne wanda in aka rasa shi yana aifar da banna da tashin tashi na mai yawa a cikin al'umma idan zamanto ba za a yi biyayya ba ko kuma ku ce za ku yi a taho a hada da hukuma da ku tabbas abin ba zai yi kyau ba sannan kuma abin da ya shahi biyayyan nan duk abin da aka zartar za ku yi kokarin biyayya a gare shi kamar yadda zamu gani a cikin karatun yau matakar bai saba ma Allah subhanahu wataala ba sannan kuma idan zamanto ya saba wa Allah kuma ku bukku da irin karhin da za ku iya tunkaran abin to kuma anan hallo Allah bai dora muku ba لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا تبس ان يوسو لوكتان da wasu kai da awan cewa masu Allah ne gabaɗe suka ce ma Allah ne amma a yau sun zamanto labarin su ne ake karantawa sannan gidajen su ne ga su ne inda suka zauna a ciki ka allam yaghnau fiha ka allam taghna bil ams kai ka ce ba su rayu a ciki ba kai ka ce wannan gidajen ba su rayu ba abin gaba ɗaya ya zama tarihi ya zama labari daga duk irin tsaurin shugaba da irin rashin sanin ya kamata shi da rashin sanin dacewan shi tabbas kadiya ce ta lokaci idan ya zamanto ba za ku iya fuskantar shi ba wajibi ne a gare ku ku yi hakuri ku jure ku yi abinda ku za ku iya yi ubangiji subhanahu wataala kuma yana ganin irin yanayin da kuke ciki da halin da kuke ciki amma musulunci bai ba da dama ba na cewa mutum ya nuna fandara da rashin nuna amincewa da rashin kaza da rashin kaza da nuna cewa ba za mu bi ba akan abin da ya shahi jagoranci wajibi ne mutum mai imani yayi wannan biyayya sai dai idan ya zamanto an umurce ka da wani abinda kuma Allah subhanahu wataala yayi umurni da wani abu wanda yake sabani shi imana Allah yace ai sai hukuma ku tace ka ai to a irin wannan lokaci kuma tabbas ba za a yi biyayya ba ga abinda waɗannan shugabanni suka faɗi saboda su ma bayi ne na Allah kuma bayi ne na Allah kuma gaba ɗayan ku rankatakab za ku haɗu ne ku yi biyayya ga Allah subhanahu wataala da haka kenan wani ba zai zo ya hana ka ba bin Allah mai girma da buwaya amma matakar shugaba zai yi umarnin da bai saba wa shuga abin da ya shahi ka'idodi na addinin Allah ba wannan wajibi ne a gare mu mu biyayya ƙarin bayani zai zo a cikin wannan darasin da zabi na tara a yau malike cewa wa yahillu qitalul khawarij ya halatta ayaki khawarij su wane ne khawarij sune mutanen da suka huta daga cikin shugabanci mana suka ce ba su yarda da shugaban da aka zaba ba ba sa tare da shi ba za su mushi biyayya ba a irin wannan yanayi to wannan ya halatta ayaki su shi shugaban ya dauki damara da shi da wasu daga cikin waɗanda suke sojawan shi ne ya yaki waɗannan mutanen har a maido su kan tafarki wanda yake na daidai wanda shine biyayya ga shugaba shine malai ya ce wa yahillu qitalul khawarij idza aradu lil muslimina fi amwalihim idan suka zamanto sun bujuro sun kalubalanci musulmai a cikin dukiyarsu imana sun yi hutu da musulmai a cikin dukiyarsu haka kawai suka rika kama dukiyar ku suna abin da suka ga dama da ita sannan kuma wa anfusihim suka bujuro muku ku a karan kanku suka zo da niyyar cewa suna so dole sai sun yake ku wa ahlihim ko kuma suka riga daukan diyanku da matanku kuna makamancin wannan to a irin wannan lokaci ya hillu qitalul khawarij ya halatta ayaki khawarij yace wa laysa lahu idza faraquhum an yatlubahum amma kuma baya kan shugaba idza faraquhum idan waɗannan khawarij din suka rabu da ku kenan suka kyale ku an yatlubahum akan shi kuma ya tahi neman su a dama ya kansa da zaka yi ba wani abu bane ba wanda yake dole akan ka ka yake su ne saboda suna nema su zaman to kalubale a gare ku a rayuwar ku a dukiyar ku a iyalan ku to irin wannan yanayi dole ku tashi ku yake su amma in zaman to sun kyale ku sun shiga harkokin su to baya halatta ku kuma ku neme su sannan kuma wala yujhiza ala jarihihim sannan ba za a idasa mutumin da yayi rauni a cikin su ba mana ana cikin yaki sai aka ga wani yayi rauni kace kace cikin jini shi ma ta kanshi yake bai ma san inda aka sa gaba yanzu to wannan ba za ku zo ku ce bari ku idasa shi za ku kyale shi saboda an amuntu daga makircin shi saboda shi ta kanshi yake ba zan ce ya kashe wani ba yake sannan kuma wala ya'khudha fai'ahum ba za a damshi ganimar su ba kenan su khawarij koda kun yi yaki kun ci nasara akan su ba za ku amshi ganima daga wajen su ba sannan wala yaqtula asirahum ba za a kashe wanda aka kama fursunan yakin su ba kun yi yaki kun tattara su kun hada su waje guda to wannan ba za ku kama su ba a matsayin fursunan yaki da sunan sun zama bayi kuna makamancin wannan ba za a haka nan ba su khawarij wasu jama'a ne daga cikin musulmai dabi'an da suka dauka da halin da suka dauka hali ne wanda addini bai yarda shi ba amma abun bai kai inda za su huta daga cikin musulunci ba kenan kaga bayan da za a tabbatar da duk wata kaida da ake tabbatar da ita akan wanda yake kahuri ne akan waɗannan mutanen sannan kuma wala yatba'a mudbirahum ba za a bi mutumin da ya juya baya ba an zo hilin yaki ana fafatawa sai suka ji wahala suka ji rintsi suka ji abun ba dadi sai suka rafta ta gare suka yi baya to wannan bayan da suka yi to ba za ku ce bari mu bi su mu ira sa su ba dama za ku yaƙe su ne saboda sun zama to kalubale a gare ku amma yanzu da yake kuma sun shiga cikin tetayen su sun yarda su rauni gare sun yarda kaza har sun yi baya sun gudu to a lokacin ba za ku bi su ba Aliyu ibn Abi Talib radiyallahu anhu an tambaye shi anil khawarij game da khawarij aka ce mashi akuffarun hum khawarij kahuraini qala la yace aha ba kahure bane ba ba kahure bane ba yace minal kufri farru walakinnahum qaumun bagaw alaina yace daga kafircin suka gudu suka zo cikin musulunci amma kuma hallo a cikin musulunci qaumun wasu mutane ne bagaw alaina suka yi ta'addanci akan mu suka doki makamai suka yi abinda suka yi kamar yadda zamu gani a nan gaba hatta aliyu ma suna kafirtar da shi kida kada ka shi sa mallan ne yace ya halatta ayaki waɗannan mutanen saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni akan ayake su sannan kuma ga aliyu radiyallahu anhu shi ma ya yake su lamma ta'arrabu li abdullah ibn khabbab lokacin da suka bujuru suka so su yaki abdullah dan khabbab aliyu da abi talib ya bada goyon baya aka yake su sannan kuma hallau su waɗannan khawarij mutane ne wanda idan ana fafatawa mana suka tsede to baza neme su mana baza abi bayan su saboda aga cewa an maido su sannan kuma baza doki ganimar dukiyar su ba saboda har yanzu dai suna nan a matsayin su na musulmai illa Allahumma dai ana so ne a maido su kan abin da yake daidai to wannan sune khawarij khawarij sune mutanen da zahiri su a bangaren da ya shahi addini zahin nasu ya kai matsayin da idan mutun ya aikata wani aiki wanda yake na alfasha ko na zina ko ƙarya misali ko ko mutai shagiya wani aiki da wanda yake na sabawa Allah subhanahu wataala ne to a dalilin wannan aiki sai su hudda mutun daga cikin musulunci jumlatan wa tafsila daga kai ƙarya a mizani da ma'auni na khawarij kawai ka kafirta ba wani sassabci wannan kawai furit kawar musulunci to shi kuma wannan ba tsari bane na addini kamar yadda ƙarin bayani shi ma zai zo a nan gaba insha Allah ta'ala malaki cewa wa'lam annahu la ta'ata li basharin fi ma'siyati Allah azza wa jalla ka sani kai mai imani ki sani ke mai imani cewa babu da'a li basharin ga wani dan adam fi ma'siyati Allah azza wa jalla a cikin sabawa Allah mai girma da buwaya babu yanda za a yi kace a kai ai dalilin bin wani kai yanzu kai bara'a ma da Allah to wannan baya halatta ga mutum inda akwai imani tare da shi saboda yazo a cikin hadisi da dama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama ya tura ya jagorantar da wani daga cikin sahabbai akan wata sariya wata runduna ta yaki lokacin da suka tayi a saman hanya sai shugaban yace ijma'u hadaban yace mabiyan shi to yace ajiyata ataru itace aka ji aka taru itace aka kawo falamma jama'uhu lokacin da suka hada itacen nan sai umurni aka hura wuta tare da wannan itacen da suka hura wuta sai yake cewa udkhulu fin nari ku yi layi ku shiga wutan nan daya bayan daya yace musu kuma ina mai tuna muku cewa alaysar rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu isma'u wa adi'u madalla ba yana cewa ku ji abinda aka hodi muku shugaban ku ya hodi muku wa adi'u kuma ku yi da'a fa qala ba'dhum sayusu daga cikin wanda suke cikin rindin na tashi suka ce kai wani nahnu ata'na ar-rasula yake cewa suke cewa nahnu ma ata'na ar-rasula illa firaran minan nar fa kaifa nadkhula fiha yace yu aimu biyayyar da muka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din ma saboda mu gudu kan mu shiga gidan wuta ne yaya za a yanzu ka zo ka hada wuta ka ce mana wai saboda biyayya kuma mu zo mu shiga wannan wutan nan a takeicin waɗannan mutane suka ki shiga falamma balagha zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lokacin da labari ya riski manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ai mutumin da aka dora jagora ga aikin da ya aikata wa mutanen shi ya sa su sun hada itace an hada wuta kuma ya ce su hada suka ki fadawa aka samu sabani tsakanin su da shi sai manzon Allah ya ce amma innahum law dakhaluha lam yakhruju minha manzon Allah ya ce wallahi ku shaida inda suka shiga wannan wutar da yace su shiga da ba za su taba hutuwa daga cikin ta ba sai manzon Allah ya ce ai innamat ta'atu fil ma'ruf ana da'a ne da biyayya a cikin abin da yake kyautatawa za a ma shugaba biyayya za a mishi da'a a cikin abin da yake kyautatawa ne amma in dai ba na kyautata bane to kuma a wannan lokacin ba za a mishi biyayya ba ba za a mushi biyayya ba illa allahumma idai zaman to rishin yi mushi biyayyan ya tarattabu alaihi zai biyo bayan shi kuma wasu abubuwa wanda la'alla zai zaman to fitina ga addinin ku da kaza da kaza da kaza da kaza to a irin lokacin sai a shiga hali irin na darura hali na larura man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman sai a shiga wannan matsayin kenan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al khaliq kenan babu zancen ayi biyayya ga wani saboda ana ga cewa dan ajin tabarkalla ne ko shugaba ne ko malami ne ko mahaifi ko kaza saboda babba ne a ce a ga wani umurni nan umurnin shi ya ci karo da umurnin Allah subhanahu wata'ala a lokacin mutum sai a aje wannan umurnin nashi sai a bi umurnin Allah mai girma da buwaya wannan shine abin da yake wajibi kuma shine jan hankalin da Ubangiji subhanahu wata'ala yayi game da abin da ya shafi haƙƙin mahaifa a cikin suratul Luqman inda Allah yake cewa anishkur li wali walidayka ilayyal masir wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa yake cewa anishkur li Allah ya ce kai godiya a gare ni sannan kuma wali walidayka game da mahaifanka ka musu da'a da biyayya ilayyal masir Allah ya ce makoma tana wajena sannan kuma mahaifannan naka idan suka yunkurin dora ka akan cewa dole sai kai shirka ga Allah subhanahu wataala a ce dole sai ka je gidan boka an maka bokanci an yi wane ne an yi wane ne abin da yake kai tsaye ka san shirka ce ga Allah to fala tuti'huma wannan magana ce ta Allah Allah ya ce karka musu biyayya umar da'an da aka ce ka musu dama Allah ya ce ai da'ar umurni ne nashi kuma yanzu umurni ne na cewa idan suka umurce ka akan sabawa Allah mai girma da buwaya babu zancen da'a ma'ana fala tuti'huma Allah ya ce karka musu biyayya amma duk da shi kuma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa ka mu'amalance su a duniyance tare da kyautatawa Allah yake cewa wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayhi har zuwa ƙarshen aya kina ala ayti hal wannan shi ma yana mana nuni akan cewa at-ta'atu takunu fil ma'ruf bi ma'ana ana yin da'a ne a cikin abin da yake kyautatawa in ya zamanto saba wa Allah mai girma da buwaya ne to la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq gaba ta ga malai yake cewa man kana min ahli al-islam wala yushhadu ala ahadin wala yushhadu lahu bi 'amalin بعمل خير ولا شر فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام ترجو له الرحمة وتخاف عليه ذنوبه قبع تقو مالك يتشيوى ومن كان دم مسلم دم دي كسنتي من أهل الإسلام يا رجاتك ما أبو تام مسلم تي مسلمين مسلماتي سماليتي ولا يشهد على أحد أما هو كسني تي وباء شهادة ينين كان شكو جواني مأكني لشهادة أنا الشهادة بالجنة أو النار للمعين أتي أهواني كاي حبكم وان نال الجنة نيمانا ko kuma a ce kai wani haba wani ai dan wuta ne to irin wannan shaidar ba wanda ya saka kuma duk mutumin da yayi ta in ba qur'ani gare shi ko hadisi gare shi ba kabba ne mana muayyan wanda kuma zaka ayyana wani ka ce wani ko wacce ai kawai dan aljanna ne ko kuma ai kawai dan aljanna ne wannan kuskure ne a cikin abin da ya shahi haƙin Allah subhanahu wataala wannan sanin haƙiƙanin me yake faruwa wannan Allah ne ya sani kai dai sai dai ka ce wani muna kyautata mishi tsammahani muna roƙa mishi rahama ta Allah subhanahu wataala Allah ya mishi rahama amma dai shishigi akan cewa kawai dan aljanna ne kaulin wahidin wan din ba aya ba gare ka da sunan shi ko hadisi gare ka ba da sunan shi ko kuma da cewa ai wanda suka yi kaza kuma shi yana cikin su to baka da ikon da zaka furta cewa dan aljanna ne ko kuma dan wuta ne sai dai ka mishi fatan rahama ta Allah subhanahu wataala ko kuma ka jiye mishi tsoron irin ayyukan da aikata a gidan duniya cewa in bai hankali ba la'alla abin zai zamanto mishi sababi na shiga gidan wuta amma ka jazzama cewa ai kawai dan aljanna ne ko kuma a kawai dan wuta ne wannan kabbaci da shishigi da sunan addini mali ci gaba da cewa wala yushhadu lahu bi amali khairin haka kuma la yushhadu lahu ba a shaida mishi da wani aiki wanda yake na alheri ne ko sharri bimana kai dai wani ayyuka na alheri kaga yana aikatawa wannan shine baki abin da ka sani amma kat cewa kawai wani shahidi ne a wannan kuskure ne wala sharrin ko kuma ya mutu akan wani abu wanda yake na ba daidai ba ka ce ai kawai wani saboda ma yana aikata kaza ya mutu kawai dan wuta ne kawai ka ce dan wuta ne to wannan wala yushadu lahu bi amali ba ma mutun shaida da aikin alheri ko kuma aikin sharri na akai shi wuta ko akai shi aljanna kai dai ya mutu yana aikata alheri Allah mushi rahama ya mutu yana aikata ba daidai ba musulmi ne ka tabbatar musulmi ne Allah mushi rahama malaka ta fa innaka la tadri saboda kai baka sani ba bima yuhtamu lahu inda almaut baka san bai da me za a cika mushi takardin shi za a mushi ran shi a lokacin da yazo mutuwa yace tarju lahu rahmatullahi ka mushi kaunar samun rahamar Allah wa takhafu alayhi kuma ka jiye mushi tsoron uqubat Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine abin da kai aka nema a wajenka wala tadri bima yasbiqu lahu inda almaut baka san me zai riga ya sharrin ko alherin zai tabbatu a bangaren da ya shahi lokacin da yazo mutuwa lahu inda almauti ila Allah min an-nadami ila nadaman da zai a lokacin da yazo mutuwa la'alla misali ka san shi mutun ne shirir mutun ne shararin mutun yana ta aikata abin da ba daidai ba kawai yana zuwa mutuwa sai Allah arzuta shi da kalmar shahada ko kuma kahin akai zuwa ga wannan lokacin da wasu ƴan mintuttuka ko ta awa daya ko wani kwana daya ko kwana biyu ko wasu ƴan watanni kawai ya sadu daga baɗin shi ya koma ga Allah subhanahu wataala kuma yana cikin wannan yanayin kawai sai mutuwa ta dauke shi kai kuma kana da labarin shi cewa mutun ne wanda yake baya jin has to kaga kai baka san ba akan me ya cika Allah sai ga ya cika da kalmar shahada kai kuma da kake jin cewa kai ba wasa bane ba kai wane ne sai ga abubuwan kai ma a wajen mutuwa sun zo sun rikirkice maka Allah kiyaye mali yace wa ma ahdatha Allahu fi dhalikal waqt da irin abinda Allah ya afkar da shi mana Allah ya tabbatar da shi a wannan lokacin da wannan mutumin ya zo mutuwa idza mata ala alislam matakar mutun ya mutu akan musulunci to ba ruwanka da cewa kat dan aljanna ne ko kat dan wuta ne indai musulmi ne kai dai ka mushi rahama fatan samun rahamar Allah mai girma da buwaya malaka tarju lahu rahma ka mushi kaunar samun rahama wa takhafu alaihi dhunubahu kuma ka rika jiye mushi irin abubuwan da ya aikata na ba daidai ba anan gidan duniya to wannan shine abin da yake wajibi akan mutun ya kiyaye duk mutumin da yake aikata ba daidai ba lalle zamu jiye mushi tsoro amma mu ce tabbas dan wuta ne a wannan ba aikin ka bane ba sannan kuma duk mutumin da yake aikata aiki wanda yake na da'a ne zamu kaunatan mushi rahmar Allah subhanahu wataala amma yanke shakkun cewa wai wane kawai dan aljanna ne wannan shi ba aikin ka bane ba la najzimu bal narju lil muti'ina wala najzimu wa nakhafu ala al usati wala najzimu mana zamu yi kaunar rahama ga masu da'a ga Allah sannan zamu ji tsoro ga wanda suke saba wa Allah subhanahu wataala amma ba ma tabbatar da magana kaulan wahidan cewa dan wuta ne ko dan aljanna ne wannan ba aikin ka bane ba bayan shi malaka yake cewa gaba ta gaba wa ma min dhanbin illa walil abdi minhu taubatun babu wani zunubi babu wani aikin banna illa walil abdi face bawa yana da a cikin wannan aikin taubatun tuba kena iya da daman da zai iya tuba idan ubangiji subhanahu wataala ya arzuta shi da haka duk aikin da dan adam yake aikatawa yana iya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala ya gyara alakar shi tsakanin shi da Allah shirka ce yake ya bari ha'inci ne yake ya bari yaudara ce yake ya bari ƙarerake ne yake ya bari annabimanci yake ya bari duk wani abin da dan adam yake aikata na ba daidai ba a lokacin da kake lunhashi wannan shine damar da kake da na ka tsaya ka gyara aikin ka wallahi ƴan uwa musulmi mu sani cewa rayuwar da muke da lunfashin da muke yi a yanzu ba karamar ni'ima bace ba ubangiji subhanahu wataala ya jaddada akan mu me zai hana mu tsaya mu moru da wannan lokacin da Allah ya bamu mu amfana da wannan lokacin da Allah ya bamu cikin aikata aikin da Allah subhanahu wataala zai yarda da mu wannan shine abin da ake kirga shi a matsayin kimma kaiwa karshe a matsayin hankali amma wallahi duk mutumin da ya zamanto wannan duniyar da kake gani yanzu lunwashin da kake yi idan Allah ya tsaida shi yanzu duniyar nan gaba dayanta da abin da yake cikin ta wallahi ba yanda za su yi da kai kawai abu ɗaya ne za su iya maka shine su dake ka su kai ka su binne ka halas kaga mutun ya mallaki mulki ya mallaki dukiya ya mallaki matsayi ya mallaki wani ne amma haka ana ji ana gani mutuwa za ta sadado ta doke shi sai dai ku tashi ga bayana ya mutu kawai ya mutu ba inda za ku kai ƙara ba inda za a dauka ka ƙara a ce ba a yarraba ba ayu a ba ta mata su duk arnancin mutum baya ma tunanin wannan abun barantana mutum wanda yake musulmi to da haka mu yi kokari matuka mu ga cewa mun tuba ubangiji yana son masu tuba inna allaha yuhibbu at-tawwabin allah yana son masu tuba ubangiji yana kaunar bawon da zai daga hannu ya ce ya ubangiji na aikata kaza na aikata kaza lai hukunin aikata allah ka gafarta mani manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ishi bawa duk irin abin da ya aikata na ba daidai ba yayi alwallahi yayi nafila raka'a guda biyu ba na farilla ba nafila ya daga hannu ya roki Allah subhanahu wataala ya ubangiji ka muni gafara Allah ka yahi muni abinda da na aikata ya ubangiji allahumma ighfirli warhamni allahumma ighfirli Allah ka gafarta muni to wannan mutumin yana da garantin cewa Allah subhanahu wataala zai gafarta mishi amma hun duka magana ce ta dama dama ko shi lumhashin da muke a yanzu daga lokacin da ya zama tawabu shi kuma abin ya zama wani abu daban Allah taimake mu da jaddada tuba a kowane lokaci ga Allah subhanahu wataala game da abin da muke aikata na ba daidai ba Allah mana rahama kuma Allah ya arzuta mu da zuciyar za ta riƙa yin tuba zuwa gare shi mallai ci gaba da cewa kenan ya daga cikin aqida wajibi ne mutun ya race cewa babu laihin da za a ce ai ga wani ya zo ya aikata laihin da babu zancen tuba an rihe ko a matukar dai ba rana ta fito daga yamma ba matukar ba ranka ba ta zo makoshi wajen huta kana cikin magagin mutuwa irin wannan lokuta yanzu duka an kai wannan ubangiji zai amshi tubanka qul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a Allah yake cewa ka hodi musu ya bayina waɗanda suka yi banna kar ku yanke tsammahanin samun rahmar Allah Allah yana gafarta zunubai gaba daya Allah sai yahi maka su bal ba ma yahiyan ba ya tabbata cikin hadisul qudsi ce Allah zai maida maka ayyukan naka na laihin Allah zai mira su kuma aikin lada naka wallahi dama ce ba ta wasa ba mu yawaita tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala akan irin ayyukan da muke aikata wanda suke ba daidai ba malaki cewa warajmu haqqun sannan abin da ya shahi ar-rajmu shine ajehe mutun har ya mutu haqqun wannan abu ne wanda yake gaskiya ne kuma tabbatacce ne bi ma'ana abu ne tabbatacce a cikin abin da ya shahi addinin Allah bayanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo yayi wannan wani abu ne wanda yake tabbatacce bi ma'ana mutun idan ya aikata ba daidai ba za a yi mishi rajamu ma'ana za a jehe shi har ya mutu wani irin hali ne mutum zai shiga a mashi irin wannan hukumci shine bayani zai zo anan gaba insha Allah ta'ala amma abu na harko mu sani cewa daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wataala ya haramta a gare mu abubuwan nan sun kasu kashi biyu kaso na harko akwai muharramatin kaba'ira wa muharramatin sagha'ira akwai abubuwan da Allah ya haramta wanda manyan zunubai ne wanda in dan adam ya aikata su wajibi ne sai ya daga hannu ya roki Allah zai gafarta mishi sannan akwai abubuwan da Allah ya haramta wanda su kuma kankana ne in kana alwala suna zubewa in kana kaza suna da sauran su dai tahiyya taku tahiyya masallaci Allah yana kankade maka zunubanka in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima allazina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'al maghfira kenan dai kankanan za a yahi maka amma manyan dole sai ka daga hannu ka roki Allah subhanahu wataala Allah zai gafarta maka to sannan waɗannan abubuwan da Allah ya haramta yin uquba akan su shi kuma ya kasu kashi uku yin uquba akan su kashi uku ne abu na harko akwai abubuwan da Allah ya ambata su a matsayin haramun ne kuma Allah ya dora wata doka a matsayin uquba ga dukkan mutumin da zai aikata aiki kaza to ga abinda za a mishi a matsayin haddi a za a tsayar mishi da haddi abu na biyu abinda ubangiji subhanahu wataala ya haramta amma ba a sa musu haddi ba an ba da dama ga shugaba shi zai duba yanayin da ake ciki kawai ya ga irin abinda zai iya yi na tsoratar da mutumin da ya aikata laihin nan kai ya sake aikata shi ko ladabtar da shi kuma makamancin wannan sannan kuma kashi na uku wanda shi kuma babu haddin da aka dora sannan kuma ba a bar abin a hannun abin da ya shahi shugaba ba bal inna ma laihin da mutum zai aikata sai ya zamanto hushi ne da alkawali na azaba daga Allah subhanahu wataala akan shi yanzu misali kamar abin da ya shahi mai cin riba ko kuma mutumin da yake yin kale-kale ma'ana mutumin da yake yin modi ko na makamancin wannan kaga waɗannan abubuwa ne wanda babu wani haddin da aka ce ga haddin da za a kawo shi a mushi a balinda ma alaka ce tsakanin bawa da shi da ubangijin shi Allah ya mishi alƙawalin na hushi la'ana gidan wuta da dukkan wani abu wanda yake na bala'i ne Allah ya tare da shi ga irin waɗannan laihuka to anan mala abin da yake so mana magana akan shi shine abu kaso na harko kenan abin da Allah ya haramta wanda Allah kuma ya sa mushi wata ukuba bi mana wani haddi wanda shine abin da ya shahi za a ma mutun arrajumu bi mana za a jehe shi wannan amala ce haqqun wani abu ne wanda yake tabbatacce a cikin addini a lokacin da aka samu mutun yayi zina bi mana iya ɗaya daga cikin abubuwan da Ubangiji subhanahu wata'ala ya haramta aikata su shine abin da ya shahi zina mana aikata alfasha tsakanin namiji da shi da mace wannan wani abu ne wanda yake haramun ne Allah ya ce wallazina hum li furujihim hafizun iya daga cikin halin iya na gari suna kiyaye gaban su ba sa zuwa su yi abin da Allah subhanahu wata'ala ya haramta in kaga sun sabke sha'awar su to illa ala azwajihim sai akan matan su aw ma malakat aymanuhum ko kuma abinda daman su ta mallaka na bayi fa innahum ghayru malumina wadannan ba abun zargi bane ba kenan mutumin da zai biya bukatar shi ta sha'awa namiji ya biya ga matar shi mata ta biya ga mijinta mana wannan ba abun zargi bane ba sannan kuma abinda ya shahi bayi kuyangu idan in akwai su kenan su ma mutumin mallaka wannan babu wallahi akai amma faman ibtaga duk wanda ya nemi wara a zalika ya nemi wata kafa wani hanya na ya biya bukatar shi na wannan safke wannan sha'awar wanda ba waɗannan abubuwan da aka ambata ba Allah ce fa ulaika kaga irin waɗannan humul aduna sune yan ta'adda masu ƙetare iyakar Allah subhanahu wata'ala ay al mutajawizuna min al halal ila al haram wanda suka ƙetare halal din da Allah ya halatta suka tahi zuwa ga abin da yake haramun ne duk mutumin da zai hada zuwa ga Allah kiyaye duk mutumin da zai hada zuwa ga aikata aiki na zina to dai cikin biyu ne imma an yakuna bikran lam yasbiq lahu an nuwati amra'atahu fi nikahin sahihin bi'iffatin malike cewa ko ya zamanto meke kina shi da suna matashi ne wanda bai taba yin aure ba bai taba kwanciya da mace ba mana ko kuma mace ce wanda bata taba yin aure ba taba kwanciya da namiji ba to wannan in aka samu kuskure Allah kiyaye aka ji aka aikata abinda ba shi ba na zina to wannan hukuncin su abinda za a musu shine anyujla da mi'ata jalda za a kama shi aka tabbatar da yayi za a mushi bulala 100 cur za a samu wani mutum mai power sosai kama shi ya bulale shi ya ji a jikin shi dai cewa lalle ya taka dokar Allah subhanahu wata'ala kuma yana so ya rikirkitar da nasaba da dangantaka ta jama'a yana so ya jawo mutane bala'i da tashin hankali da irin abubuwan da ubat gina suke iya sabka a dalilin zin alfasha wanda yake na zina kenan a bulale shi ji a jikin shi sosai shine abin da Allah yake ambata mana a cikin suratul nur azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda da mazinaci ya mace da mazinaci namiji Allah ce ku bulale kowane ɗaya daga cikin su mi'ata jalla bulala 100 Allah ce kuma wala ta'khudhukum bihima ra'fatun kar da tausayi kama ku fi dinillahi wajen sabke wannan abin da ya shahi doka ta Allah subhanahu wataala akan su in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun yi imani da Allah da ranar ƙarshe sannan kuma wal yashhad 'adabahuma ta'ifatun minal mu'minina a samu su kaso daga cikin masu imani a gayyace su wajen yin bulala saboda a ba ma gawa kashi saboda mai rai ya ji tsoro duk wanda yake dauke da wani rishin lahiyar shi na shegantaka kenan in ya ga an bulale wani da wata bulala 100 to shi ma zai shiga cikin tetayin shi wannan shine abin da Ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar game da abin da ya shahi wanda bai taba yin aure ba namiji ko mace aka kama shi da alfasha ta zina sannan kuma ya tabbata a cikin hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu yugharrabu cewa ayyubadu anil bilad za a kore shi daga garin mutun ne yayi zina za a kore shi bayan an bulala shi bulala 100 sannan kuma sai a kore shi daga garin da allazi marasa alfahishata fihi ila baladin akhar daga garin da wannan alfasha ya kore shi ta yi wani gari ka duba kaga daga irin waɗannan dokokin za ka gane cewa wallahi al'amarin zinaci ba karamin bala'i bane cikin al'umma to amma sai ka gana ga abin kamar wani wayewa ne ma ko kuma wani birnanci ko wani cinyewa ko wani kayan kayatarwa ko na makamancin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-bikru bil bikri jaldu mi'a wa taghribu am manzo Allah yake cewa budurwa da matashi da namijin da shi ko bai taba yin aure ba mana shi ma wanda bai taba yin sanin abin da shi harakan aure ba in aka kama su da aikata abin da ba shi ba jaldu mi'a za mu su bulala 100 wa taghribu am kuma za a kore su tsawon shekara guda kenan wannan shi ma ya tabbata wannan shine kaso na harko kenan shi idan mutumin da bai taba yin aure bane ba ko namiji ko mace bulala 100 za a musu kannan kuma a duba a ga halin koren su daga gari kenan kore su tai wani waje tsawon shekara guda to yanzu kala na biyu daga cikin waɗanda su sasu aikata suka aikata aiki na alfasha sai kalan mutanen da ya taba rigaya a cikin rayuwarsu cewa sun yi aure mana yayi aure ko tayi aure sai aka kama ta kuma tayi zina ko kuma aka kama shi yayi zina to shi wannan ba magana mace ta bulala 100 shi magana ce ta cewa yurjamu bil hijarati hatta yamut kama shi za a jehe shi da duwatsu har sai ya war duniya har sai ya mutu sannan wannan hukuncin sabitun bil qur'an ya tabbata a cikin alqur'ani mai girma alladhi nusikha lafzuhu wa baqiya hukmuhu amma wanda an shahe lafazin a cikin qur'ani babu lafazin amma hukuncin yana nan a matsayin shi na hukunci ne wanda yake cikin alqur'ani mai girma tilawace aka shahi wannan kamar yadda Umar dan Khattab Allah kare da gare shi wata rana ya tsaya saman minbarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa nazalat ayatul rajmi yace ku sani ku mutane an sabkar da aya ta rajamu ita shine ajihe mutun yake cewa fa wa aynaha wa hafiznaha muka kiyaye ta muka harrace ta wa rajama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zalla sallallahu alaihi wasallam a lokacin rayuwar shi ya jehe wasu sannan kuma Umar yake cewa wa akhsha in talabin nasi zamanun an yaqulu ina jin tsoro ga mutane idan zamani lokaci yayi tsawo su ce ma najidur rajm fi kitabillahi ba mu samu magana akan jiha ba a cikin littafin Allah da ka sai su ce ai bu su yarda da shi ba sai Umar yake cewa ala ku saurara innahu fi kitabillahi wannan yana cikin littafin Allah ayar aka asalinta kafin a shahi tilawanta amma hukuncin ta yana nan yana aiki har yanzu ayi ita ce wa shaykhu wa shaykha idza zana ya farjumuhum albatta nakala min Allah wallahu azizun hakim al-shaykhu wa shaykha namiji da mace wanda suka taba yin aure idza zana ya aka kama su suna sun aikata alfasha na zina farjumuhum albatta ku jehe su qawlan wahidan nakalan min Allah hukumci ne azaba ce daga Allah subhanahu wa ta'ala akan su wallahu azizul hakim Allah mabuwayi ne kuma sannan mai hikima ne a cikin wannan hukumcin da ya shar'anta to wannan yana cikin kenan hukumci ne za a musu wanda wannan hukumcin kuma shine abin da zai tabbatar da doke musu wannan laihin da suka yi to Allah kiyaye kaga dai abin da ya shahi wasu zaka samu wasu al'ummar su zinan dama da matan aure ne kawai ke mazajen ma suka yi su kuma wasu zaka samu cewa wanda suke ba su taba yin auren ba ga sanin da abubuwa kala-kala suna ta maimaito Allah shirye da kowa Allah shirye mu yake cewa hadha qur'anun nusikha lafzuhu wa baqiya hukmuhu kenan wannan ayat da aka karanta yanzu a cikin alqur'ani take amma an shahi lafazinta an shahi ta amma hukuncin ta iya nan Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya jihi wasu daga cikin sahabbai wanda suka ya tabbata cewa sun aikata abin da ba daidai ba na zina sannan kuma sun a cikin halin sun taba yin aure kenan wannan wani abu ne wanda yake tabbatacce ba yanda za a shahe shi shi yasa malam ya kawo shi anan a matsayin abin da yake na aqida ne bayan abin da ya shahi al'amari na ar-rajm sai malam yake cewa wal mashu ala al-khuffaini shaha akan huffi guda biyu sunnatun sunna ce daga cikin sunnonin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to anan malam ya kawo shahwa akan khuffi duk da cewa iya cikin masaloli na fiqihu amma saboda yana da alaka da aqida ta hanyar da wasu daga cikin mutane suka yi inkarin rishin yardan shahwa akan khuffi suka ce kwata-kwata ba addini bane ba alhali ya tabbata kenan shi kuma abin da ya tabbata komin karantan shi ko bin kasancewar shi ba dole ba in baka aikata baka da matsala ma amma kuma dole ka yarda cewa hukunci ne wanda yana nan a tabbace a cikin addini ko da ni ban aikata ba kai baka aikata ba ke baki aikata ba da haka malai kashi a cikin masail waɗanda suke na aqida manzala sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi shafa akan khuffi kuma sahabban shi sunyi ya karantar da su hatta da irin jawaban da su Ali ibn Abi Talib yake cewa laukana dinu bir ra'i inda addini da ra'i ake yin shi da khuffi kasan shi za shafa ba saman shi ba amma da yake ba ra'i bane ba sama yake shafa ba shahon kasan khuffi kenan da al'ayati hal wajibi ne mutun yarda da wannan saboda irin dalilan da suka zo akan nuni akan cewa lalle manzala yayi shafa akan khuffi maliki cewa wa taqsiru salati fi safari sunnatun sannan kuma rage salla a cikin bulaguro sunna ce kasarun salla a cikin bulaguro sunna ce sallolin da ake ma kasaru sune sallar azhar sallar al'asar sallar isha'i maimakon raka'a guda hudu hudu sai a maida su raka'a guda biyu biyu sannan sallar magriba ba a mata kasaru a zaman gida da bulaguro duka uku uku ake yi kazalika sallar asubahi ba a mata kasaru ita ma a zaman gida da bulaguro gaba daya raka'a biyu biyu ake yi kenan wannan shi ma iya ɗaya daga cikin abin da yake aqida ce sannan kuma abin da yasa malai ya kawo shi a wannan wurin saboda rukhsa ce ma'ana dama ce sassabci ne aka bada so akwai waɗanda suke ga cewa ai baya halata mutun dan yayi bulaguro sallar azhar ya taraka a guda biyu suna ga idan yayi guda biyun nan ai rushin son addini ne ko kuma ba karantarwa addini bace ba suka yi tsanani a wannan bangare a dalilin haka malai ya kawo wannan abin cikin abin da ya shafi masail na aqida dan ka yarda cewa Allah ne yayi sauki ga dukkan mutumin da zai bulaguro cewa idan yayi azhar raka'a biyu bai laihi ba in yayi al'asar raka'a biyu bai laihi ba in yayi isha'i raka'a biyu bai laihi ba su kuma wadancan sallolin guda biyu su kuma cika su ake yi sannan malai yake cewa sawu fi safari magana akan siyan azumi a cikin bulaguro yace man sha'a sama wa man sha'a aftara wanda ya ga dama ya azumta wanda ya ga dama kuma ya ci abincin shi misali ana bulaguro mutane wasu suna azumi wasu ba su azumi kar wanda ya zargi kowa shi wanda ya ajji azumin nan sunna ya koyi shi ma wanda ya doki azumin nan nuni zuwa ga wasu dalilai da wasu asar da na magabata da sauransu da suka zo akan abin da ya shahi yin azumi a cikin bulaguron dan kuma kasancewar yayi ba wani laifi bane ba amma dai rishin yin shi ne mafi aula saboda irin wahalhalu da dawainiya da bulaguro yake dauke da shi da rishin halin kat da ake tare da shi la'alla za ku iya zuwa tsakiyan daji ku je ku samu ku yi fan ku tsaya wanda watakila abin ya sababa muku kwana ba fata ake ba amma dai abubuwan suna iya faruwa kuma sun faru so da yawa kenan mutun yayi kokarin ruku da abin da yake aka ce maka abu kaza yana cikin abin da addini ya ba da dama an sassabta maka to ka dauki sassabcin nan sannan maliki cewa wala ba'sa bis salati fis sarawil babu laihi mutun zai iya yin sallah da wandan shi su a wancan lokacin suna kulla gabto ma'ana kaman mazan ma wani zane ne suke kullawa to nan kuma sarawil da malan yayi bayani shi anan shine irin wandan da zai daga cibiyarka abin da ya kasa ne daga cibiyar namiji abin da ya kasa to kaga shi ko namiji dama al'aurar shi daga cibiya ce zuwa ga abin da ya wannan kasan nan suka ce to koda halin sallah kama mutum a irin wannan yanayin yayin sallah ba a iya cewa sallar shi ba tayi ba fa salatuhu sahiha sallar shi tayi to amma bangaren da ya shahi mace ita kuma gaba ɗayan ta al'aura ce in banda abin da ya shahi huskanta da tafin hannunta wajibi ne ta lullube ko ina a lokacin da tazo yin sallah kenan wannan shine abin da addini ya tabbatar da shi amma kina sallah damtsinki a waje kubrinki a waje kazanki a waje lalle tabbasa ba ya ce sallarki ba ta yi ba amma dai fihi masail almas'alatul ula akwai yuwa cewa sallarki ba ta amsu ba kuma kin taka wata doka daga cikin dokokin da ya kamata a kiyaye lokacin da aka zo yin sallah sai maliki cewa wan nifaqu abinda ake cewa munahucci kuma an yuzhiral islam mutun ne wanda zai bayyana musulunci a bayyane karara musulmi ne mi'a fi mi'a ko mi'atain fi mi'a ba an yana yiwa amma kuma wayukhfil kufra bidamiri sai kuma yazo sai ya boye kafirci a cikin zuciyar shi amma a bayyane fa mutun ne wanda mai imani ana ganin shi tare da musulmai suna abubuwa na addini da sauransu to irin wannan hali da irin wannan dabi'a abinda ake cewa munahucci kenan munahucci kware da gaske abu ne wanda yake iya da munin gaske a cikin rayuwa iya da munin gaske a cikin addini a dalilin haka ubangiji subhanahu wataala yayi magana akan cewa innal munafiqina fi darkil asfali minan nar munahukai suna can matattakila da ake taka ai kasa tattota can karshen a gidan wuta su munahukai sune a cikin irin wannan yanayin to shi ko munahucci kala biyu ne ya kasu kashi biyu akwai nifaqun i'tiqadiyyun sakwai kuma akwai an-nifaqul amali ko kuma kace annifaqul akbar da annifaqul asghar. Na harko daga ciki annifaqu al akbar shine mafi sharrin dangin munafici gaba daya, bi ma'ana mutum zai bayyana musulunci a bakin shi amma dai zai boye kafirci zallan kahuri ne a cikin zuciyar shi, yana tsammanin cewa zai ma Allah subhanahu wataala dubara garin cewa musulmai sun kasa fahimtar shi halin shi ina yake. Yukhadi'una Allah wallazina amanu, Allah ce wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, ai ba kowa suke yaudara ba kowa suke tabarwa ba in ba kawunan su ba, alhali su su gane haka kin ba. A dalilin haka su mun haukan nan Allah ya musu alƙawalin cewa a gidan wuta ma su ne can ƙasa 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 can ƙasan kahurai da maguzawa duk wani mushriki to munafiki a ƙasan shi yake. Saboda li'annahum sharrun minal kuffar, munafiki ya yi zama towa sharri game da kahuri. Kahuri ka san kahuri ne, mushriki ka san mushriki ne misali. Amma mutumin da zai zo ya nuna cewa ku zo ku tsaya waje guda ku yi sahu ku yi sallah ku yi wai amma ashe abin da yake cikin zuciyar shi abu ne wanda yake baya da kyau, wannan iya ɗaya daga cikin hatsarin da munafici yake da. Inna sharran nasi man yakshuru li hina yalqani wa in ghibtu shatamani, ya daga cikin mafi sharrin mutane munafiki. Duk da cewa munafici irin wannan ba babban munafici bane ba, munafici ne wanda yake na kaga mutun rawrawrawro za ku yi magana a tattauna a yi wane ne amma kuma lau yana gusawa sai ka dauko shi hallau ka ajje shi kai ta ciccire shi, wannan shi ma ana kira shi da suna munahucci. Amma anan munahucci babba munahuccin da mutun zai boye kahurci a cikin zuciyar shi amma kuma ya rika bayyana musulunci a cikin ayyukan shi da maganganun shi amma zuciyar shi tana cike da kafirci, to irin wannan kafirci shi yake cewa annifaqul i'tiqadiyyu, shi kuma shine wanda la yajtami'u ma'ahu imanun abada, wanda ba sa hada inuwa ɗaya da imani har abada, sai dai yazo in sallace yake kawai motsa jiki ne yake ba batta da alaka saboda zuciyar shi batta da imani. Kaso na biyu daga cikin munafici shine abinda ake ce annifaqul amali ko kuma kace annifaqul asghar ko kuma kace ar-riya. Munafici karami shine riya, riya shine aikata aiki wanda ake yi dan Allah saboda wani ya gani, wannan makamancin wannan. Sannan kuma ya tabbata cewa lalle akwai daga cikin musulmai da za a samu wanda shi bai hudda ka daga cikin musulunci, to amma dai kuma lo shi ma iya da hatsari mai girma a kanka. Bi ma'ana manzon yake cewa arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan, abubuwa guda hudu duk wanda ya tsinci kanshi a cikin su to wannan mutumin zallan munafiki ne na ƙasa da ƙasa. Wa man kana fihi khasla, wanda kuma ya zamanto akwai wani gaba daga cikin waɗannan guda hudun tare da shi to wannan mutumin shi ma kana fihi khaslatun minan nifaq, tare da shi akwai wani kaso na munafici hatta ya da'aha har sai ya bar wannan dabi'ar da yake wanda ba ta da kyau. Daga cikin waɗannan abubuwan da suke sa mutum ya zamanto yana ya siffantu da siffa ta munafici karami shine idza haddatha kadhaba, idan ya zamanto yana hira to zai ƙarya. Hira da kinshi mafi yawancin su ƙarya ne, kawai zai zauna mai miƙe kafaye ta zubda surutun abinda ba a yi ba, la'alla ma wani zai ci a gaban shi akai, alhali kuma ƙarya yake. To wannan sifa ce daga cikin sifa ta munafici. Sannan kuma wa idza tumina kha wa idza wa'ada akhlafa, in yi alƙawli sai ya saba, yayi alƙawli zai yi kaza amma kuma lokacin cika alƙawli in yi kawai sai a neme shi a rasa. Wa idza tumina khana, in aka amince mishi aka bashi amana sai ya ha'inci. Wa idza khasama fajara, in rikici ya haɗa ka da shi sai ya fajirci. A tare garin na ita ba shakuri ya ki haƙura, ce shi ba isa ba ba wanda sai ba shakuri. To wannan ya ɗaya daga cikin alamuna na munafici wanda wajibi ne mutum mai imani ya kiyaye. To wa irin wannan munaficin shi kuma naqsun ne fil iman, kamar ragowa ce da tawaya a cikin imanin mutum. Sannan kuma wanda yake da irin wannan ɗabi'a na munafici, wannan mutumin ya cancanta lil wa'idi akan Allah ya mushi ya azabtar da shi, lakinnahu la yakhruju bidhalika an ad-din, bi ma'ana amma abu dalilin waɗannan abubuwan da yake aikata ba za a ce ba ya huta daga cikin musulunci, amma dai musuluncin shi akwai matsala a cikin shi saboda ya tabbas akwai alƙawalin azaba akan shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani. Sannan daga cikin kason wannan munahuccin al-asghar akwai riya, yin aiki dan wani ya gani ya yaba ko wani ya saurara ka burge shi, kuma makamancin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja hankalin masu imani akan su yi hankali da yin aikin da ake yi dan Allah saboda dalilin wata maslaha daga cikin almasalihud dunyawiyya, kuma makamancin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta inna akhwafa ma akhafu alaikum ashirkul asgharu, mafi abinda nake ji muku tsoro shine shirka karama. Qalu sahabbai suke cewa wa ma shirkul asghar, ya ma ki Allah menene shirka karama ya rasulullah. Qala sai manzo Allah ya ce ar-riya, ai ta ce riya. يقول الله يوم القيامة الله زي فدران تاشن قيامة إذا جزى الناس بأعمالهم إذا الله ساكن توا متاند أيوكنسو سي الله يتيو ما سوريا اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء كجي ودن كوكي أيكن دنسوسو غني أنان جدن دنيا kai aikin da ya kamata ka nemi lada sai ka nemi yaban mutane akai sai Allah ya ce to je ka wajen wanda ka nemi yaban nan nasu a duniya kaga ko ka samu wani abu na sakamako a wajen su ina ba za ka samu ba ranar da ake hiran yafirru almar'u min akhihi ranar da kowa yake gudun ma dan uwan shi wa sahibatihi wa da abin da ya shahi matar shi zai gudu ya barta a nan gidan duniya yana ta hudin maganganu na wannan amma dai yana ganin ta zai fasa ya barta da kullum mudin kowa yana ta kanshi yamma izin sha'anin yugunihi to kaga ba abin da zaka samu da haka mutun ya shiga cikin taitayin shi ka aikata aikin ka samu lada a wajen Allah subhanahu wataala gobe kiyama Allah biya Allah ya saka wuta maka da abin da kai mazalla yake cha ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaykum indi min almasih ad-dajjal qalu bala qala ash-shirku al-khafi mazalla yace shirka boyayya ina jiye muku tsoro tsoranta kar ku hada kanta sama da inda nake jiye muku tsoron dajjal يقوم الرجل فيصلي متنزي تاشي يصلى فيزين صلاته يقوى تصلش إيا متقع لما يرى من نظر رجل إليه سبو دينا قوانينا كاللنش سبحان الله لك متنزي يقو قدية نيسان تدى أيكين شدى قدية كي دان الله صدقة دان الله صلى دان الله أزمي دان الله قيام الليل دان الله كراتو دان الله دا أبن نزا كي زمان تو كي يقو قدية كي يقو قرمي على زوجة ركا كي وانا أيكين دان الله دان غنين چيوا كسام أبن دا ka aikatan na agobe kiyama in kuma ka aikata dan mutane to ka yi gaba ka bar bayar kura bi mana a duk abin da ka aikata ka bar shi a nan gidan duniya Allah kare mu malici wan nifaq abin da yake cewa munahuci an yuzhira alislam mutun ya bayyana musulunci bil lisan a halshen shi sannan kuma wa yukhfi alkufra bid damir ya boye kafirci a cikin gangan ganga a cikin zuciyar shi kenan abin da yake fadi daban abin da yake cikin zuciyar shi daban wannan hali ne wanda matuka kware da gaske yana da muni mala ya ci gaba da cewa alam bi anna dunya daru imanin wa islam ka sani cewa ita duniya da kake ganin ta gida ce ta musulunci da imani hiya darul amal mana gida ne wanda kenan aiki ake yi ba zawwa ake a meke kafa ba ai ta shiriri tar rayuwa rayuwa ka doke ta a matakin abinda zai taimaka maka zuwa ga cimma manufanka cimma abinda zai sa ubangiji subhanahu wataala ya yarda da kai amma ba wuri bane ba na azu a meke kafa a shantake ai ta abinda aka ga dama saboda shi musulunci da imani suna tabbata ne a dan gidan duniya kaga bayan za ka ce mu mun bar ka bar musulunci sai ka ta iya a can zami haba ai in ka barna mala an kare qudiya al-amru alladhi fi tastaftiyan komi ya riga ya kare mana cerina in ka barnan an kare anan ne zaka yi musulincinka kai imaninka ka samu guzurin da zaka samu ka iske Allah subhanahu wa ta'ala yayi tausaya maka yi maka rahama kai ka gida aljanna dan haka duk mutumin da ya mutu ba tare da musulunci ba tare da imani ba wannan mutumin fa innahu kafirun kafiri ne tantagariya sannan kuma wala yanfa'uhu annahu yawmal qiyama wala yanfa'uhu annahu yawmal qiyamati ba zai amfanar da shi ba a komi gobe kiyama idza shahada man kafara bihi bana dalilin kafircin dai anan gidan duniya kenan gobe kiyama wannan abun ba zai amfana mishi komai ba indai ka mutu ka bar duniya baka aikata abin da ya kamata ka aikata ba hato aikin gama ya gama Allah ce walau tara iz wuqifu ala an-nar fa qalu ya laitana nuraddu wa la nukadhdhibu bi ayati rabbina wa nakuna min al-mu'minina Allah ce kyale su bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl wa law ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadhibun Allah ya ce walau tara ina ma a ce zaka ga iz wuqifu ala an-nar idan aka tsayar da kafirai a wuta fa qalu yasriqa cewa ya laitana sai su riqa cewa kai cinsu nuraddu ina ma a ce a mayar da mu gidan duniya wala nu kadhiba bi ayati rabbina bimaana ba za su kare ta ayoyin Allah ba wala kuna min almu'minina kuma za su kasance daga cikin masu imani Allah sai ya ce malaiku ku kyale su bal kawai badalahum ya bayyana a gare su ne ma kanu yukhfuna min qabl abin da ya kasance ya boyo a gare su da wala ruddu Allah ya ce in ma za a mayar da su gidan duniya la'adu limanuhu anhu za su maimaita wannan abin da aka hana sun nan wa innahum lakazibun Allah ce kyale su kawai makadata ne yanzu aya nawa mutum bai gani ba ku kuna tare da mutun sai ya mutu to kai gyara halin ka mana kana gani gashi ne ya mutu babu shi ya tahi kuma kai ma mutuwa tana iya maka irin dokan da ta mushi ana ba a watantance ba wuf kawai sai ajibar kenan ko ajibar kenan kaga mutum bai da wani hujjan da zai wannan mutu wajibi ne mutum mai imani ya nutsu ya tsaya abin da ya kamata tun kahin rayuwa ta kare maliki cewa sannan wa ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam fiha mu'minuna wa muslimun a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiha a cikin ta mu'minuna akwai mu'minai muslimuna akwai kuma muslimai fi ahkamihim a cikin hukumcen su sannan kuma wa mawarithihim a cikin abin da ya shahi gadan su da za su ci sannan kuma wa zaba'ihihim sannan abin da ya shahi yankan su was salati alaihim da yimu sallah kenan wannan musulman nan mu'minan nan duk wani hukuncin da za dora wa mai imani za dora musu sannan haka duk gadan da wani zai ci musulmi mumuni zai ci shan musulmin zai ci haka kuma musulmi inda ya tabbata musulmi ne koda ba mumuni bane ba an yi yanka za a ci sannan kuma an yi musu za a mushi sallah wannan shine abin da yake na almuslimu walau zahiran lahu hukmul muslimina yatawallawnahu shi mutum musulmi koda a bayyane na misali a ce munafiki ne amma ko ai ba buku iya gane cewa munafiki ne an kina sallah ya tayi sallah ana azumi yayi azumi an yi kaza yayi kaza amma a cikin zuciyar shi bai yarda da Allah ba munafiki kenan to irin wannan an ya mutu ku ba ruwan ku da abin da yake cikin zuciyar shi ku da abin da ku ga ya aikata a hili kawai musulmi ne kuna sallah tare da shi yana ayyuka irin na musulmai da sauransu to za ku ji binci lamarin shi ku da ya bar duniya idza mata in ya mutu yughassilunahu ay alal muslimina an yughassiluhu wa yukaffinuhu wa yusallu alayhi muslimai su wanke shi su sanya mishi likafani su mishi sallah wannan haƙin da yake da akai saboda ba san ba imanin nashi wani irin imani ne kuma kai ba a nema ba dole ka sani kai dai abin da aka umurce ka kai ma mutane hukunci akan shi ne abin da ya bayyana a gare ka na dabi'unsu da kai kawunsu ya bayyana a gare ka yana sallah yana kaza kenan za a mishi sallah za a binne shi za a wanke shi kamar yadda za a wanke kowane musulmi aje kuma abin ne shi a cikin makwantai wanda yake na musulmai sannan kuma a lokacin da yake cikin rayuwa za a so shi za a jibinci lamarin shi sannan kuma in bayan ya mutu za a nema mishi rahama wajen Allah subhanahu wataala sannan kuma wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar yadda manzon Allah yake cewa masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim yace ka masalil jasadil wahidi idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasad bis sahri wal humma su musulmai kamar abu ɗaya ne kaman gangan jiki ne guda ɗaya da yake mallake da gabbai 360 in gaba ɗaya batar lahiya gaba ta 360 in batar lahiya to wannan ita gaba ita kadai za ta samu goyen bayan waɗannan sauran gabban 359 za su taya ta juyayin rashin jin daɗin da take ciki sai ga mutum a ce ai bai da lahiya di yayi la'asar yayi kasala a ce lahiya sai ce ai yatsan shi yake ciwo to kaga yatsa ai wani abu ne dan karemi a cikin gangan jikin da yake da yawa to amma ya akai saboda sauran gangan jikin duka yana alhinin taya wannan yatsa abin da take ciki na rashin jin daɗi to haka ya kamata masu imani su kasance in wani abu ya same su na farin ciki zaman to gaba ɗaya ne in ya zaman to wani abu ne na damuwa ya same su gaba ɗaya zaman to sun damu wannan shine halin masu imani kamar yadda manzon Allah ya ambata to shi ma wannan su musulmai kenan dole a tsakaninsu zai zaman to wannan ita ce dabi'a da za su riga mu'amalantan kansu manzon Allah ya ce almu'minu lilmu'mini kalbunyan yashuddu ba'dahu ba'dan mu'mini da mu'mini kaman gini ne kashashin shi yana karawa shashin shi karhi ubangiji subhanahu wataala yake cewa innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum ku sani cewa masu imani ɗan uwan juna ne sanan wa zaba'ihim da mala yace da yankan su bana yankan musulmi halal ne ko da fasiki ne mashayin giya ne baya jin magana amma da iya cikin musulunci in yayin kaza a ce sanan kuma mala yake cewa wassalatu alaihim da yi musu sallah kenan in mutun ya mutu dole za a mushi sallah wassalatu alaihim kenan da yi musu sallah kenan dole mutun in ya mutu za a mushi sallah wannan shine abin da malaka ambata mana anan kenan na hukumcin da yake wajibi ya hau akan dukkan wani mutum mai imani namiji ne ko mace ne ina ga insha Allah ta'ala lokaci ya kare kenan anan ya kamata mu dakata an ya so a darasi na gaba sai mu tashi inda malaka ya ce wala nashhadu li ahadin bi haqiqati al-iman hatta ya'tiya bi jami'i shara'i al-islam abinda muka ji na aiki Allah ba mu iko aikatawa abinda muka ji na bari Allah ba mu iko bari Allah shirye da mu ya shirye da zuriyar mu ubangiji subhanahu wataala ya mana tawfiki a cikin rayuwa Allah ba mu dacewa اللهم يسر ولا تعسر اللهم هون علينا مصائب الدنيا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله